À bientôt.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yafo makere ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Laraba, 5 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafiye da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, an kashe mutane wajen goma a wani hari a kasar Sweden. Shugabannin Amurka da China za su tattauna kan harajin ramuwar gayya da suka sa kan kayakin da kasashen juna ke fitarwa. Sannan shugaban wucin gadi na Syria Ahmad al-Shara ya gana da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan batutuwan tsaro.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa jami'an tsaron kasar nan da watan Disamba su kawo ƙarshen ta'addanci a kasar.
Matsayi ko irinsa an same shi a lokacin gwamnatocin baya, ana ba da wa'adin nan amma yana zuwa ya wuce, ba a yi komai ba kuma ba a ga sauƙin ba. Me zai bambanta tsakanin irin wa'adin da ake badawa a baya da wannan na shugaban Bola Ahmed Tinubu?
To sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani da kuma amsar wannan tambaya. Muna kuma dauke da ƙarin bayani akan hukuncin babbar kotun jihar Kogi ta tabbatar na koran babban sarkin yankin Ibra. Kamar kowace safiya yau Laraba, yau ma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya na Murtala Faruk Sanyinna, wanda a yau shirin zai duba batun zargi da aka dade ana yi wa 'yan majalisar dokokin Najeriya na karɓar cin hanci da rashawa akan ayyukansu. To amma yanzu sai a gyara zama a shakacin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane wajen goma aka kashe a wasu harbe-harben da aka yi a wata cibiyar ilimi a yankin tsakiyar kasar Sweden jiya Talata, ciki har da wanda ake zargi da kai harin. Wannan harbin shine hari mafi muni a tarihin kasar. An kashe mutane kimanin goma a yau din nan, abinda babban jami'in 'yan sandan Orebro ya faɗa kenan. Ya ƙara da cewa 'yan sanda ba za su iya bayyana takamaiman adadin waɗanda suka ji raunuka ba saboda yawansu. Bai yi ƙarin bayani ba kan waɗanda suka ji raunukan. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping sun shirya yin wata mashahuriyar tattaunawa ta wayar tarho kan harajin ramuwar gayya da suka sa kan kayakin da kasashen juna ke fitarwa. Ƙarin harajin kashi 10% da Trump ya yi kan kayakin China ya fara aiki da tsakar daren ranar Litinin, inda ita kuma China ta yi shelar shirin ramawa da harajin kashi 15% kan gawayin kol da daskarariyar iskar gas, da kuma wani harajin kashi 10% kan ɗanyen mai da na'urorin noman zamani da wasu ababen hawa. Ranar Litinin, Trump ya jinkirta shirin labta haraji ma wasu manyan abokan cinikayyar Amurka, wato Mexico da Canada, da wata ɗaya bayan da shugabar Mexico Claudia Sheinbaum ta da Prime Minister Canada Justin Trudeau suka amince cewa za su ƙara azama wajen daƙile kwararowar ƙwayar fentanyl zuwa cikin Amurka, inda ta halaka dubban Amurkawa cikin shekaru da suka gabata. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada shirinsa na ganin Falasɗinawa masu son komawa Gaza sun ɗan dakata a ƙasashen waje lokacin da ya karɓi baƙuncin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ranar Talata a fadar White House. A tunanina, ya kamata in sun je su tarar da ƙasa ingantacciya sabuwa kyakkyawa, kuma za mu samu mutanen da za su samar da kuɗaɗen ginawa a maida wajen wuri mai kyau ta yadda za a iya zama a kuma ji daɗin zaman, amma da wurin ya zama gida, a cewar Trump, yayin da yake bayanin fifikon samar da fiyayyen muhalli ga mutanen wannan ziri wanda yaƙi ya ɗaiɗaita. Ya ƙara da cewa a halin yanzu ba su da wani zaɓi. Me za su yi? Dole su koma Gaza. To amma wace Gazar? yanzu haka babu wani gini a tsaye a wurin a cewar sa.
To an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, a yayin da Najeriya ke fama da matsalolin tsaro, shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya baiwa askarawan kasar wa'adin gamawa da ta'addanci a kasar a ƙarshen watan Disamban bana, bayan taron majalisar koli ta tsaro. Wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya yi fira da babban ministan tsaro Muhammad Badaru Abubakar domin jin ƙarin bayani.
To kamar yanda nake faɗa kullum, harkar rigingimun nan na Najeriya da rashin tsaro ya dami shugaba Bola Ahmed Tinubu kwarai-kwarai da gaske. Mun gama wani mitin da shi ya samu a gaba, ya ce da hafsoshin sojojin gaba ɗaya da mai ba shugaban ƙasa shawara harkokin tsaro, ya ce a gaya masa yaushe wannan rigingimu da rashin tsaro na ƙasar nan zai ƙare ne, lokaci ya yi da abin ya kamata ya ƙare. To a nan suka ce masa ya ba su zuwa ƙarshen wannan shekarar da ya Ubangiji zai kare ko kuma za a ga canji gagarumi akan harkar matsalar tsaro din. To wannan kuma ya zama kamar abin nan ne ya bayar lalle-lalle zuwa ƙarshen shekarar nan a ga abin nan ya kare ko kuma an dai samu sauƙin da ko ba zai ce an samu.
Amma wannan matsayi ko irinsa an same shi a lokacin gwamnatocin baya, ana ba da wa'adin nan amma yana zuwa ya wuce ba a yi komai ba, kuma ba a ga sauƙin ba. Me zai bambanta tsakanin irin wa'adin da ake badawa a baya da wannan na shugaba Bola Ahmed Tinubu?
To a gaskiya duk abin da suke bukata sojojin nan gurgudun iko shugaba ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana ba su. Sannan kuma akwai tsarirrika daban-daban na da sojojin suka sa, plans daban-daban da suka sa akan yanda za a sami wannan sauki. Sannan mai ba shugaban ƙasa shawara harkokin tsaro shi ma a tsaye yake, muna aiki hannu da hannu akan wasu dabarun da ƙarin tsari da za a kawo ƙarshen wannan lamari, kuma za a ci gaba da wannan aiki har sai an kawo ƙarshen wannan lamari. Yanzu Kaduna hanyoyi biyu ko uku da aka bi sun kawo sauki sosai, wanda gwamnati yana ba da haɗin kai sosai na yanda za a sami tsaro. Haka Zamfara da Katsina da Sokoto ko jiyan nan mun zauna da gwamnonin wayannan jihohi, an tattauna na tsare-tsare, kuma mun gaya musu yanda za a yi da abin da za a bi na yanda za a sami sauƙin wannan lamari har a kawo ƙarshensa. A yanda muke gani da irin kayayyakin da ake samu na wannan aiki da kuma su shugabannin tsaron dagewarsu da tabbatarwa da cewa sun gaji da abin nan, su ma ya kamata ya ƙare. To muna ganin cigaba, kuma muna ganin cewa kowa da ka sani daga mu ministocin shi ne ba shugaban ƙasa shawara da su hausoshin sojojin ko a tsaye yake.
A sanarwar da kuka bada ko bayanan da kuka yi, na ga kun ƙara nuna cewa ƴan ta'addan nan gudu suke ta yi yanzu, kuma wasu suna aje makama, wasu suna ba da kabori, wasu suna tuba, wasu suna dai wato neman mafita daga wannan lalura. Shin ya za a yi a tabbatar cewa ba su motsa daga yankunan da suke ta'addan nan zuwa wasu yankunan da a da ba a fuskantar wannan matsala ta tsananin tsaro?
To ba mu muke faɗa wannan ba, mutanen da suke wuraren su suke ganin wannan abubuwan da ake na fitattakan mutanen nan.
Akwai maganar Bello Truji da matakin da ake ɗauka na kamo shi ko gamawa da shi?
A sosai ko, a tunda ai ka ga ta komandojinsa da yawa an gama da su, kuma shi kansa kamar yanda kake ji labari a wuraren da ake wannan abun, yana da yana kan gudu, kuma na tabbatar sojojin nan za su samu shi.
Babban ministan tsaro a Najeriya kenan Alhaji Badaru Abubakar a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Fatar 'yan ƙasa dai a Najeriya shine idan wannan wa'adin ya cika ba tare da an biya bukatar 'yan ƙasa ba, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya canza hafsoshin tsaro na ƙasar, tare da kuma gudanar bincike na kwakwaf akan yawan kuɗaɗen da aka ba su domin samar da tsaro a Najeriya. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, jami'an gwamnatin Najeriya sun kaddamar da wani kwamiti na tsara yadda za a ci gaba da gudanar da harkokin lafiya waɗanda a da hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID ke ɗaukar nauyinsu, biyo bayan janye tallafi na tsawon kwanaki 90 da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ga ƙasashen wajen. Manufar babban kwamitin ministocin ita ce samar da kuɗin gudanar da muhimman harkokin lafiya. Wani ƙwararre kan lafiyar al'umma mai suna Ijike Orji ya yaba da yadda Najeriya ke ɗaukar matakan tarar matsalolin da ka taso wanda tun da farko ne aka yi.
What this means is they are going to do a review, situation assessment of what's going on, and that will be.
Yace abinda hakan ke nunawa shine za su yi nazarin al'amarin su tantance abubuwan da ke faruwa yanzu, kuma wannan zai ba su damar iya ba ma gwamnati shawarwari. Hukumomin Amurka sun ware kwanaki 90 ko 80 na yin nazari saboda muhimmancin ci gaba da taimakawa a fannin HIV da sauransu a Najeriya. To amma Indio Uwet, babban sakataren gamayyar kungiyoyin rajin inganta bangaren lafiya HRSC a takaice ya ce zai yi wuya a iya ci gaba da gudanar da waɗannan harkokin lafiya ba tare da taimakon Amurka ba.
Even when they are releasing the available force on time and stuff, they will not be able to cover all the areas that those force were.
Yace koda sun iya samar da kudaden cikin lokaci, ba za su iya daukar nauyin dukkan fannonin da kudaden da ake samu yanzu ke yi ba. Zai dau lokaci, watakila shekaru biyu ko ma uku. Shugaban wucin gadi na Siriya Ahmad al-Shara ya gana da jiya talata da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a birnin Ankara, inda suka tattauna kan batun inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro da kuma yadda za su bullo ma mayakan Kurdawa da ke arewa maso gabashin Siriya. Al-Shara ya tafi Turkiya ta jirgin sama daga kasar Saudiya, inda ya buƙaci tallafin kuɗi don wato sake gina Siriya bayan yakin basasa mai matuƙar ɓarna wanda aka shafe shekaru 13 ana yi. Bayan ya gana da Al-Shara, Erdogan ya ce, ina son in bayyana gamsuwata kan kwakwaran kudirin da dan uwana wato Ahmad Al-Shara yayi kan batun yaki da ta'addanci.
Gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko bari mu sake komawa ga rahotannin mu, inda za mu ji ƙarin bayani akan hukunci da babbar kotun jihar Kogi da ke zama Alakwaja ta yanke, inda ta soke naɗin da gwamnatin da ta gabata ta yi wa Alhaji Ahmad Tijjani a Naje a matsayin Ohinoyi na ƙasar Ibra. To sai dai kuma gwamnan jihar Kogin Ahmed Usman Ododo ya ce zai ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba a bisa hukuncin da babbar kotun ta zantar na koren basarakin na ƙasar Ibra. Wakilinmu Ahmed Muhammad Dan Asabe ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Babban kotun jihar Kogi da ke da zamanta a Lakwaja karkashin jagorancin mai shari'a Salihu Umar ne ta zartar da hukuncin, inda ta buƙaci Alhaji Tijjani Ahmed a Naje da ya daina gabatar da kansa a matsayin Ohinoyi na ƙasar Ibira. Hukuncin da kotun ta yanke ya biyo bayan ƙarar da wasu mutum uku, wato Dauda Adeku Ojiya da Hussein Yusuf da kuma Abdulrahman Suberu, suka shigar kotun, inda suka nemi kotun ta tsige basaraken na ƙasar Ibira akan bisa hujjar cewa tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ne ya naɗa shi ba tare da ya bi tsari da kuma ka'idar naɗin sarki ba. Sauran wayanda mutane ukun suka maka kotun sun haɗa da gwamna Ahmed Usman Ododo da kuma kwamishinan shari'a Muiz Abdullahi. Babban lauyan Najeriya Barista Lawal Rabbana SAN ne ya shigar da ƙaran a madadin mutane ukun da suka shigar da korafi a kotun. Barista Sanusi Ibrahim Sanusi wani lawyer ne da ke Lakwaja, kuma ya yi min ƙarin haske game da hukuncin da kotun ta yanke a yayin da nazanta da shi ta wayar salula.
Gaskiya game da ainihin hukuncin da kotun Kogi ta yi a ƙarƙashin mai shari'a Salisu Umar na High Court ta nuna cewa naɗin da aka yi ma sarkin Okene Ohinoyi na Okene gwamnatin ba ta yi la'akari da wasu ƙa'idodin da ya shafi naɗin sarautar gargajiya na wannan ainihin masarautar sarki na Okene ba, saboda ganinta cewa tun da ba bi ka'idodin ba ta rusa wannan naɗin da aka yi, kuma ta ba da umarni lallai ainihin a bi wannan ka'idodin wajen naɗin sarki na Oyinoyi na Oke ne, ko da yake shi ainihin wanda abun ya sha ba kamar shi sarkin na Oyinoyi yana da iko ainihin ya daukaka kara zuwa ainihin kotun daukan kara a Abuja. Ainihin sun ga dama kuma gwamnatin tana iya toto shi kenan. Yanzu za mu bi ka'ida, mu yi nadin mu bi ka'idodin da ya kamata in yaso a wajen nada shi, saboda ga suna da zabi biyu da yake gare su. A ko da yake ita a shi kwalminan shari'a na jihar Kogin ya riga ya nuna cewa lallai sun ma ainihin samu umarni ta wajen gwamnati su hanzarta shi daukar kara a kotun koli. Saboda haka nan gaba shi ne zai nuna ainihin inda ainihin wayannan matsalolin ko kuma wannan rusa masarautun zai fuskanta.
Da yake mayar da martani a bisa hukuncin da kotun ta yanke, gwamna Ahmed Usman Ododo ya nemi jama'a da su kwantar da hankulansu. Kwamishinan shari'a na jihar Barista Muiz Abdullahi, wanda ya mayar da martani a madadin gwamnan a yayin da yake zanta da manema labarai a Lakwaja, ya ce gwamnan ya umarce shi da ɗaukaka kara zuwa kotu na gaba. A ranar Litini 8 ga watan Janairun shekara ta 2024 ne dai tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya amince da nadin Alhaji Tijjani Ahmed a Naje a matsayin Oyinoyi na kasar Ebira, bayan rasuwan Alhaji Dr. Ado Ibrahim, wanda ya yi wafati a ranar 29 ga watan Oktoban shekara ta 2023, yana da shekaru 94 a duniya. Oyinoyi na kasar Ebira, wanda shine shugaban majalisar sarakunan jihar Kogi har ila yau, kuma shine mataimakin shugaban majalisar koli ta addinin musulunci a Najeriya. Ahmed Muhammad Dan Asabe, sashin Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
To a gaida Dan Asabe da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. An jima ana zargin 'yan majalisar dokokin Najeriya da ayyukan cin hanci da rashawa, musamman ta hanyar karɓar toshiyar baki domin amincewa da kason da aka baiwa ma'aikatu da hukumomin gwamnati a kasafin kuɗin ƙasar. A cikin watan Disamban shekarar nan da ta gabata ta 2024, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kudirin kasafin kuɗin wannan shekara ga haɗakar majalisar wakilai da ta dattawa. Kuma tuni da shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati suka soma bayyana a gaban kwamitocin majalisun daban-daban domin ba da bahasin kariya ga bukatar kudaden da aka ware musu a gundarin kasafin kudin. Kuma kamar a can baya a wannan karon ma wasu rahotanni ne ke kunno kai na irin wannan badakala ta neman ihsani domin amincewa da kason ma'aikatu da hukumomin. Wata jaridar yanar gizo Premium Times ta bankaɗo wata badakala irin wannan da ta shafi jami'o'in gwamnati na ƙasar, inda ake zargin kwamitocin majalisar dokokin da neman kowane shugaban jami'a ya ba da toshiyar baki ta kuɗi naira miliyan 8 kafin a amince da kasonsu a kasafin kuɗin. Miliyan 4 na kwamitin majalisar wakilai, miliyan 4 na kwamitin majalisar dattawa. Duk da yake ana zargin da dama daga cikin shugabannin jami'o'in da cika wannan ka'idar, da akwai wasu kalilan da suka yi kokarin bijirewa wannan bukata, waɗanda kuma ake zargin ana kokarin sanya kafar wando ɗaya da su ta hanyoyi daban-daban. To akan waɗannan zarge-zargen ne na tattauna da shugaban kwamitin majalisar wakilai kan ilimin jami'a Abubakar Hassan Fulata a nan Washington DC. Sai ku biyo mu a cikin shirin. Maganar samar da kuɗaɗe, to amma ana ganin cewa ku kuna ɗaya daga cikin wanda ake zargin ayyukan cin hanci da rashawa, musamman wurin amincewa da kasafin kuɗin da jami'o'i suke gabatarwa a gaban majalisa.
To wannan zancen banza ne, wato kowane shekara mu a tsarinmu na Najeriya shugaban ƙasa da kansa shi yake kawowa kasafin kuɗi.
Amma kamin shugaban kasa ya kai ka iya tunawa da ma'aikatu da hukumomi su za su su bayar ga
tsaya mana ai mu envelope system, ban sai da zaka envelope system da abin nan ba. Envelope system ake kowace ma'aikata za a ware kudadanta, amma da karshe shugaban kasa shi zai kammala komai da komai zai hade ya zo ya gabatar a gaban majalisa.
To amma in ya gabatar za ku kira kuma shugabannin waɗannan hukumomin ɗaya bayan ɗaya amma ba su suka
idan aka gabatar to za mu kira ministoci tukuna.
Na'am.
Ministoci za su zo su kare muradun ma'aikatan su. Daga nan kuma duk wani shugaba ka'ida ne doka ce ba zai yi ba a ce a kawo kasafin kuɗinka. Kai da kake da ruwa da tsaki kake shugabancin wannan ma'aikata a kiraka kuma ka ki zuwa saboda idan ka zo bayani bi za ka yi kuɗin da aka baka na baraya ka kashe shi yayi daidai bara alal misali ka nemi ka sayi mota 10 bana ma ka zo da bukatar ka sayi mota 10 me ya faru da mota 10 da aka baka na bara mota za ta mutu a cikin shekara ɗaya ne irin tambayoyin da muke yi kenan ya aka yi gabatar da abin nan wani ya bada amsa gamsashe wani kuma ya kasa bada amsa saboda haka hujjar da za a baka kuɗi na wannan shekara ya danganta ga yadda kai amfani da kuɗin da aka baka bara ani bayan ma'aikatar ilimi ministocin guda biyu da nake suna ma'aikatar ilimi ina da shugabannin jami'o'i fiye da kusan 70 ina da sauran kuma akwai inter university centers akwai sauran dai ma da national library da gaba da national university commission now kowa ya zo amma akwai mutum uku shugabanni guda uku da suka ki zuwa
to
suka ki zuwa aka tambaye su me yasa kawai sai daga abin da kawai sai ce aye sun ce ai ba sun ki zuwa ne saboda an tambaye su kudi mutum fa bai zo ba ya bada ba'asi saboda kuma a ka'ida kuma duk wanda bai zo ya gabatar da ya kare muradun ma'aikatarsa ba ba za a yi wannan kasan kuɗin ba.
Eh to kamar yadda ka faɗa akwai binciken da aka gudanar wanda ya nuna cewa kamar ɗan majalisar dokoki kuna neman hukumomi da ma'aikatu kuɗaɗe domin ku amince da kuɗin da suka nema a kasafin kuɗi. Ina baka misali yanzu a kai kwamitin da kake shugabanta. Ana zargin kun nemi jami'o'i ta biya ko kuma kowane shugaban jami'a ya biya kuɗi naira miliyan 8 miliyan 4 ga majalisar wakilai kwamitin majalisar wakilai da kuma wasu miliyan 4 ga majalisar kwamitin dattawa ta yadda za ku amince da kasafin kuɗin su. Eh to ana ganin cewa waɗannan da kuke kokarin faɗa da su kamar waɗanda suka dan so su dan turjiya ne wasu baya ba amma an ce da yawa kamar sun
sai ba su bazo ba eh mutum bai ma zo ba
a to bai zo ba saboda wata kila yana tsoro tunda ai ba na aka nemi kuɗin ba
ne kamar ai zuwa ya zama dole ko mutum yana so ko baya so sai ya zo ya gabatar da bayani ya ga kashe wancan kuɗi akwai bayanai wanda na zaga duk jami'o'i na Najeriya banda guda ɗaya tugusau naji ko ina na duba takardun su kuma akwai bayanai na fallasa akan yadda suka gudanar da wasu yawancin su suna da kirki sun yi abin da ya kamata amma akwai yawanci akwai kuma da yawa kuma wanda kudaden da suke hannun nasu ba a gudanar da su a daidai ba
bincike ya nuna cewa irin waɗannan duka kamar yadda ka faɗa akwai su din amma idan watakila bisa zargin da ake idan ƴan majalisar suka nemi kuɗin ba a mutum ya danyi turjiya to nan ne fa za a bijiro masa da waɗannan barakalolin ko kuma ai mai kokarin haɗa shi da hukumomin yaƙi da cin
hanci dan mai mamata zai yi abin nan shi wanda yake son abin nan mai shi bai gaskiya ba yanzu ya zo kuma yana zargi
to wani rabon
shi bai gaskiya ba yana zargi
yanzu rashin gaskiya da shi ya ba ƴan majalisa dama su
masu wani abu na rashin gaskiya ba hujja bane ba wanda ya nemi kuɗi hannun wani in mutum yana da shi ya fito da hujja
akwai wani
ba kai ka zo ka shiga gidan abin nan ka je gidan da jarida ka yi rubutun iska na fatanci ba an zo ka zo ka yi bayani mana ka ki zuwa ka yi bayani an je makaranta ka gudu din mai za gudu to kuɗi na gwamnati ne an baka ka je an je makaranta ka gudu
akwai wani taro da aka zargi cewa ka shugabanta ko kuma ka shirya a ranar 16 ga watan Janairu wanda watakila ya tattaro hancin wasu shugabannin jami'o'i inda a nan ne ma aka fara shirya cewa ga abin da za su biya
to ai taro
kuma an ce kai ne ka shugabanci taro
kwarai da gaske ba a 16 ranar 15 aka yi wannan kaga ƙarya da farko kenan a ranar 15 nayi
to watakila ne ya kuskure
da ai rubutu aka karanta daga rubutun da aka yi ne ranar 15 ga wata aka yi kuma taron nan kowa ya zo banda mutum uku da na ambata maka shugaban jami'ar Lagos shugaban makaranta jami'a ta Gusau da shugaban jami'a ta soja ta biyu kowa ya zo kuma duk zaman da nayi gaba daya an yi recording nasa an dauke shi a video duk
gaba daya. Amma ana cewa kwamitin ka ya yi suna sosai wurin hana yan jarida shiga a lokacin da kuke gudanar da taro saboda
sirri. Ai duk gaba daya ba ma wannan zaman tun daga farkon sa idan za ka kira NGA Nigerian Television Authority za su baka bidiyon wannan zama gaba ɗaya tun daga farkon sa.
To me yasa sai NTA kadai?
Har kanshe ba NTA nake duk yan jarida ai ba mun rufe kofa ba, ai kofa a buɗe take, ko magana da muka ba a cikin suru bane, ba a rufe kofa ba, kowa zai iya shigowa kuma ya fita. Taro kuma na gama shine karfe 2, an ce har tun karfe 3 mun fara ba taro, kafin ma karfe 2 na gama shi, kuma zori a buɗe yake, kuma duk abin da faɗa an yi recording nasa, duk abin da muka yi an yi recording nasa a video a NTA.
To in na fahimce ka kenan ba ku nemi waɗannan kuɗi?
Zancen banza, zancen wofi daga mutanen daga bakin banza.
Shi wannan shugaban ita jami'ar ta tarayya ta Gusau, wanda ake kira Mu'azu Gusau, da ka ambata Mu'azu Abdullahi Gusau, ka ce ga takun sakar da kuke yi, amma bincike ya nuna cewa kuma shi ya yi turja ne, ba kuma wannan karo ne ya fara turja ba, dama kun yi tsammanin zai yi turjiya, shi yasa har kuka ki kokarin shishi ta shiga hukumar.
Da farko ma tukuna na ga maka mun je gaba ɗaya oversight, mun je ka'ida aikin mu ne mu ziyarci kowace jami'a mu duba takardunsu, kuɗaɗen da aka ba su na bara ya suka yi amfani da su.
Ka ce ba ku je Gusau ba?
Shi Gusau an sa mun je muna ga yin tsayawaye.
Amma ba ku je din ba?
Ai ba sai amanna ba sai ka ji ka abin tukuna ba a abin nan ba, ai sai mun rubuta shugaba ya amince da mu zo rana kaza, eh muna alai da ku zo, idan mun zo wa za mu gani.
Ba iyakar tattaunawar kenan ba, amma ku biyo mu a cikin shirin a mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu na yau, dan majalisar wakilan Najeriya kuma shugaban kwamitin ilimin jami'a na majalisar Abubakar Hassan Fulata, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla, da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice. To a takaicen, mutane wajen 10 aka kashe a wasu harbe-harben da aka yi a wata cibiyar ilimi a yankin tsakiyar kasar Sweden jiya Talata, ciki har da wanda ake zargi da kai harin. Wannan harbin shine hari mafi muni a tarihin kasar. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping sun shirya yin wata mashahuriyar tattaunawa ta wayar tarho kan harajin ramuwar gayya da suka sa kan kayayyakin da kasashen juna ke fitarwa. Karin harajin kashi 10 cikin 100 da Trump ya yi kan kayayyakin China ya fara aiki da tsakar daren ranar Litini, inda ita kuma China ta yi shelar shirin ramawa da harajin kashi 15 cikin 100 kan gawayin kol da daskarariyar iskar gas, da kuma wani harajin na kashi 10 cikin 100 kan danyen mai da na'urorin noman zamani da sauran ababen hawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada shirinsa na ganin Palestinawa masu son komawa Gaza sun dan dakata a kasashen waje, lokacin da ya karbi bakuncin Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu jiya Talata a fadar White House. Tunanina ya kamata in sun je su tarar da kasa ingantacciya sabuwa kyakkyawa, kuma za mu samu mutanen da za su samar da kudaden gidawa a maida wajen wuri mai kyau da yadda zai zama wurin zaman mutane, a cewar Trump.
To ga da Ibrahim, masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen wannan shiri, amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika ta'aziyya ga ministan harkokin cikin gida na kasar Ghana kuma dan majalisar mazabar Aswasi, Honorable Muhammad Muntaka Mubarak, da iyalansa na rasuwar mahaifiyarsu wadda aka fi sani da Hajiya Babali. To sai kuma ta'aziyya ga iyalan gidan Sise, wato gidan Wangarawa a Yalwa kuma suke nan, na rasuwar dan uwansu Malam Zaid wanda Allah ya masa rasuwa a wannan mako. To Allah ya ji kansu baki daya, kyautata makomansu, bu kuma ya kyautata karshen mu. Ta'aziyya ta musamman zuwa ga Malam Iliyasu, wato Shehu Iliyasu kenan da kenan kuma su Yalwa, da kuma dan uwansa wato Habibu da ke birnin New York. A madadin Ibrahim Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dade Balawi da ya bada umurni da ma injiniyanmu na wannan dare Jim Cook, Baba Yakubu makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya.